Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sabuwar shekara. Kuma barkamu da wannan lokaci. Inta Sulemani yare ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin, 2 ga watan Janairun 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Mahmud, ba mu kanin labarai.
Tobinta a yau Litinin, Kristoci sun kafa dogon layi a kofar majami'ar St. Peter's Basilica dake birnin Vatican don yin bankwana da marigayi Papa Roma Benedict. Jami'an Ukraine sun ce Rasha ta kai wasu hare-haren dare da jirage mara matuka akan biranen kasar. Sannan kungiyar IS ta dauki alhakin wani hari da ta kai akan dakarun Taliban a Kabul, babban birnin kasar.
Kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirinmu na yanzu, za ku ji cewa yayin da cocin Katolika ta duniya ta keɓe ranar Alhamis ne zuwa domin jana'izar Papa Roma Benedict na 16 da ya rasu a ranar Asabar da ta gabata, al'ummar Krista a jamhuriyar Nijar na ci gaba da nuna alhininsu game da rasuwarsa.
To gaskiya mutuwar Benuwa zan ce a duniya ta yi babba rashi, domin mutum ne wanda a kullun kokarin shi zama lafiya ya kasance cikin duniya. Kullun kokarin da yake yana ba da sakonni musulmi da krista da ma waɗanda ba su da addini su zama lahiya da juna.
Za kuma ku ji cewa a Najeriya, duk da matsalolin da ke ci gaba da gurgunta kasar, kamar rashin tsaro da cin hanci da makamantansu, wasu na ganin daga cikin hanyoyin da za a iya samun nasarar shawo kan lamuran akwai samun haɗin kan sarakuna wajen tunkarar matsalolin. Sannan kuma muna tafa da shirin ilmi ga wadan adam wanda Babangida Jibril ya shirya kuma zai gabatar. Za kuma ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu. Amma yanzu ga Mahmud da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Litinin, Kristoci sun kafa dogon layi a kofar majami'ar St. Peter's Basilica dake birnin Vatican don yin bankwana da marigayi Papa Roma Benedict na 16 da ya rasu a makon da ya gabata. Wasu sun kwashe tsawon sa'o'i suna tsaye a layi don jiran a buɗe kofar shiga cocin, inda gawar Papa Roma Benedict take kwance don jama'a su yi bankwana da ita. A ranar Asabar da ta gabata, Papa Roma Benedict mai shekaru 95 wanda ya yi murabus daga makaminsa a shekarar 2013 ya rasu. Ya kasance Papa Roma na farko da ya taba aje makaminsa a fadar ta Vatican cikin shekaru 600 da suka gabata.
Benedict was a great theologian, was a man of culture, of reflection.
Tsohon kakakin fadar Vatican, Father Federico Lombardi, kenan yake cewa Papa Roma Benedict mutum ne mai girma a idon mutane, mai kwarjini, wanda ya kware wajen fayyace al'amura a sokake ga mabiya addinin Krista. Jami'an Ukraine a yau Litinin sun ce Rasha ta kai wasu hare-hare a cikin dare da jirage mara matuka, hare-haren da suka ce sun kaikaici Kyiv, babban birnin kasar. Amma hukumomin birnin na Kyiv sun ce makaman kariya da suke da su sun dakile waɗannan hare-hare, lamarin da ya barbarbushin su. Magajin birnin garin na Kyiv, wato Vitali Klitschko, ya ce Rasha ta tura jirage mara matuka 40 zuwa birnin, amma an yi nasarar kakkaɓe dukansu.
However, some of the drones still managed to cause some destruction. Some energy infrastructure facilities were damaged and an explosion.
Wakilin kamfanin jallancin labarai ta AP kenan take cewa sai dai wasu daga cikin jirage mara matukan sun dan yi barna, inda suka lalata wata tashar samar da wutar lantarki. Kungiyar IS a yau Litinin ta dauki alhakin wani hari da aka kai kan dakarun Taliban a Kabul, babban birnin kasar. A wani sako da ta wallafa a dandalin sada zumunta na Telegram, kungiyar ta yi ikirarin kashe dakarun Taliban 20 tare da jikkata wasu 30. Kakakin ma'aikatar harkokin cikin gida a Afghanistan ya ce wata fashewa da ta auku a wajen filin tashin jiragen sama da ke Kabul ya jikkata mutane da dama. Sai dai kakakin ya musanta adadin mutanen da kungiyar ta IS take ikirarin ya rutsa da su.
Tunan ba da jimawa ba, Mahmud zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To a daidai lokacin da gawar tsohon Papa Roma Benedict na 16 ta isa fadar Vatican, inda mabiya addinin Krista ke ci gaba da ajiye furanni tare da yi masa addu'o'i biyo bayan rasuwarsa a ranar Asabar da ta gabata, mabiya addinin Krista a jamhuriyar Nijar na ci gaba da nuna alhinin su game da rasuwarsa. Daga birnin Kwanni, wakilin murya Amurka Haruna Mamman Bako na dauke da ƙarin bayani.
A daidai lokacin da gawar tsohon Papa Roma Benedict na 16 ta isa a Fadar Vatican, inda mabiya addinin Krista ke ci gaba da ajiye faranni tare da ya masa addu'o'i biyo bayan rasuwarsa a ranar Asabar ta gabata. Mabiya addinin Krista a jamhuriyar Niger na ci gaba da nuna alhininsu game da rasuwar Benedict na 16, kamar yadda Pastor Asuman ke cewa.
To gaskiya mutuwar Benuwa zance a duniya ta yi ba rashi, domin mutum ne wanda a kullun kokarin shi zama lafiya ya kasance cikin duniya, kullun kokarin da yake yana bada sakonni musulmi da krista da ma wanda ba su da addini su zama lahiya da juna, don tashi hankali bai rike wala duniya ta babbar rashi. Gaskiya shine nan mu ma muna juyayin abun da ya faru, domin sai dai mu ce mai ubangiji rahamshe shi, kuma ubangiji ya sa ta zama shi makoma mai kyau, kuma muna yi ma iyali nasa ta'aziya musamman da dukkan krista na duniya, ma muna musu ta'aziya. To mun gode, muna cikin juyayinsa, muna cikin zaman makokinsa musamman.
Shi dai Benedict na 16 ya aje mukamin Papa Roma bugu da ƙari shugaban cocin Katolika na duniya a ranar 11 ga watan Fabrairu shekara ta 2013 sanadiyar rashin lafiya, kuma ya rasu yana da shekaru 95 a duniya. Benedict na 16 shi ne Papa Roma na farko da ya yi murabus a tarihin cocin Katolika ta duniya. Za a yi zana'izarsa a Fadar Vatican da ke kasancewa wata 'yar ƙaramar ƙasa mai ɗauke da sama da mutane 800,000 a tsakiyar ƙasar Italiya. A cewar wani pasto da muka zanta da shi game da wannan mutuwar ta tsohon Papa Roma, yana mai cewa wannan mutuwar abin koyon darasi ce ga sauran jama'ar duniya.
Pastor Dandambo mafaki, tunda har irin waɗannan manyan mutane suna mutuwa, mu ma wata rana za mu mutu, to me za mu faɗi muka je gaban Allah? Ya kamata kowa ya yi maka shi tunanin cewa in ni mutu zan ta yi in bar sakamakon abin da ni yi gaban Allah. Shi ne babban abu wanda ya kamata ya zama cikin zuciyar kowane mutum. Kowane mutum ya shirya da Allah tun da duniya, tun yanzu. Kada mutum ya bar duniya bai shirya ba, ya ta yi gaban Allah, ya rakasa abin da zai ga ma Allah. Wannan shi ne babban abin damuwa. Bar dai ubangiji Allah ya mana jagoranci, ya kuma bamu nasara a cikin wannan duniya, ya bamu hakuri a cikin dukkan halayen da muka same kanmu. Mu ci gwaji kamar yadda taura su ma suke cin gwaji, mu ma mu ci gwaji yadda zamu barin duniya mu gamu da Allah lahiya. Ubangiji ya mana jagoranci.
Shin menene za a iya rikewa a duniya musamman a nahiyar Afrika game da marigayin? Ita ce tambayar da niwa Pastor Asuman.
Ya ka gudunmuwa sosai da ci gaban addini, domin kullum abin da nake tunani akan sa ma abun da yake faɗi, ya kamata a yi zaman lahiya. Kullum hake a yi zaman lahiya, kuma a zamana cikin kwanciyar hankali. Ƙasa idan akwai yaƙe-yaƙe babu cigaba, idan akwai tashin hankali babu zaman lahiya, babu cigaba. To da haka kullum saƙon da yake dai ya ga ana cike da zaman lahiya cikin ƙasashe daban-daban. Duk inda ya gama ana wani tashin hankali, za a gani ya aika da wasiƙa, ya kamata a sasanta. Asasanta domin yadda a samu zaman lahiya, al'umma ta zamana cikin ƙoshin lafiya. Domin kiran da Allah ya mana anan ba domin mu kawo tashin hankali ne ba, domin mu kawo zaman lahiya da juna. Kowa ya fahimci ɗan uwansa da yake rayuwa da sa da shi da shi.
A ranar Alhamis ne za a gudanar da zana'izar Benedict na 16 a makwancin nan Vatican, inda ake binne shugabannin cocin Katolika na duniya. Haruna Mamman, bako na birnin Kwanni, sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Kuma dalla an gaishe ka Haruna Mamman Bago. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud da ƙarshen labaran duniya.
To, rahotanni daga Koriya ta Arewa na cewa hukumomi sun sauya babban jami'in soji na biyu da ya fi girma a rundunar dakarun ƙasar. Wannan garin bawul ya wakana ne a taron shekara-shekara da jam'iyya mai mulki ta gudanar, inda Ri Yong-gil ya maye gurbin Park Chung-yong-chung, kamar da kamfanin jallancin labaran ƙasar na KCNA ya rawaito. Sai dai rahoton bai bayyana ko kuma bai fayyace da kamaimin dalilin da ya sa aka yi wannan garin bawul ba. Sauyin na zuwa ne yayin da shugaba Kim Jong-un ya sanar da shirin faɗaɗa ayyukan ƙera makaman nukiliyan ƙasar. A wani mataki na mayar da martani ga ikirarin da ya yi cewa Amurka na takalarsa da faɗa. Masoyan fitaccen ɗan wasan ƙwallon ƙafa Brazil Pele sun yi danda zuwa ƙofar filin wasa na Villa Belmiro a gabanin shirye-shiryen jana'izarsa da ake yi a yau Litinin a Maikosta ta Santos. A ranar Alhamis, dan wasan na Brazil ya rasu bayan fama da cutar sankarar hanji. Turaruwar Pele, wanda ya rasu yana da shekaru 82, ta haska matuƙa a lokacin da yake taka leda a filin wasan Sao Paulo mai ɗaukan 'yan kallo 16,000. A gobe Talata aka tsara za a binne shi a wata makabarta mai kallon filin wasan ƙungiyar Santos da ya fi buga ƙwallo a rayuwarsa.
Kai da Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu leƙa Najeriya. Duk da matsalolin da ke gurgunta ci gabar kasar, kamar rashin tsaro da cin hanci da makamantansu, wasu na ganin daga cikin hanyoyin da za a iya samun nasarar shawo kan lamuran akwai samun haɗin kan sarakuna wajen tunkarar matsalolin. Tarihi ya nuna cewa a can baya sarakuna su ne jakadai wajen warware dukkan matsaloli da ke yi wa jama'a tarnaƙi da kuma tabbatar da lamura na gudana cikin sauƙi. Ga Muhammad Nasir, wakilin muryar Amurka da ke Sokoto da rahoton.
Tarihi ya nuna cewa a can baya sarakuna su ne jakadu wajen warware dukkan matsaloli da ke yi wa jama'a tarnaƙi da kuma tabbatar da lamura na gudana cikin sauƙi da salama. Duk da yake wancan lokacin ya kau, har yanzu wasu jama'a na ganin ba a makara ba gayan waiwaye tare da yin amfani da irin wancan tsarin wajen magance wasu matsaloli da ke tarnaƙi ga al'ummar yau. Wannan na daga cikin abin da ya haɗa wakilai daga masarautu na jihohin Arewa 19 a Sokoto su tattauna akan yadda za a bunƙasa haɗin kai tsakanin su.
Sunana Alhaji Shehu Bello Sani, daga cikin majikiran Chawe daga masarautar Chawe na jihar Kaduna. Yan al'umma suka haɗu waje guda ɗaya kuma akan tunanin cewa yadda za su kawo tunanin wajen ci gaba. Misalin in ka ɗauki ma ita kansa rashin tsaro, ai tsaro an santa a wajen sarakuna ne, iyawa mutum daga matakin mai anguwa, wanda kuma tun farko tun asali abin da aka gada ke ne, ba koma bai zuwa sai in ya zo gari sai an kai shi ga mai anguwa kafin a tafi wajen dakace zuwa wajen hakimi. Kaga wannan ma zai inganta ita kanta tsaro. Shi ne muke so mu farfado da wannan abu, wannan forum ta farfado da wannan don a samu zaman lafiya kuma a samu yadda ake so a cikin mawa insha Allah.
Sunana Alhaji Hassan Musa Jikan Toro, daga masarautar Bargu Emirate, Bargu Kingdom a jihar Niger, magajin garin Musawa Bargu. Ai, we've been looking for wannan ya dade, ba a samu ba. Kaga yanzu Allah ya kawo lokaci, komai lokaci ne. In Allah ya yarda za mu sa karfi inda karfin mu ya kare za mu abin nan.
To kowace hanya ce suke sa ran za ta taimaka wajen hada kan masarautun har a samu biyan bukata. Tambayar kenan da nayi wa talban wazirin Sokoto Abubakar Sammani Abdullahi, wanda kuma shine shugaban cibiyar yada ayyukan masarautu ta Najeriya.
To mun samar da wasu kafafe na sada zumunta wanda za su haɗe kan dukkanin wasu matasan mu da suke cikin masarautunmu na Arewa da har ma wasu na kasashen waje wanda suke da alaka da sarautu na Hausa, Fulani da sauransu, domin mu rinka gudanar da vita, taron wayar da kai da shiryawa wasu program. To wayannan abubuwan su ne za su kai ga kawo mana ci gaba da kuma aza mutanenmu a bisa hanya.
Masana tarihi na ganin cewa muddin za a samu ingantaccen haɗin kai tsakanin masarautu, duk abin da suka sa gaba suna iya samun nasararsa. A cewar babban darakta na hukumar kula da adana kayan tarihi da al'adu ta Waziri Junaidu da ke Sokoto, Bala Muhammad Mabera.
Saboda haka wannan kalubale da ke gare mu na rashin tsaro a arewacin Najeriya gaskiya yana da tasiri game da rashin haɗin kan suka sarakuna, domin idan sarakunan mun suka haɗa kai wuri ɗaya, to insha Allah idan sun tunkari duk inda sun ka tunkara, in ma gwamnati tare sun ka tunkara, za a saurare su kuma duk abin da suke bukata za a yi tsaye a magance wannan matsala da ake fuskanta. Matsalar cin hanci da rashawa matsala ce wadda ta kawo tarnaƙi kwarai da gaske ga ci gaban wannan ƙasa tamu baki ɗaya, wadda ita ma idan ma yan sarakunan mu sun yi tsaye sun haɗa kai wuri ɗaya kuma sun yi magana da baki ɗaya, to insha Allah matsala ce wadda akan iya ko ba kai ƙarshen ta ba, to ana rige ta kwarai da gaske.
An jima ana tsokaci akan irin gudunmawar da sarakuna kan iya bayarwa wajen magance matsalolin da ke yi wa jama'a tarnaƙi. Yanzu gwadayen amfani da su ne kan iya nuna tasirin gudunmawar a fili, da yake wasu jama'a na ganin ba a baiwa sarakunan dama. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To madalla, a gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. To hukumomin jamhuriyar Niger sun cafke wasu manyan jami'an bankin Bagri na manoma saboda zarginsu da almundahana a kan dubban miliyoyin sefa, matakin da ya ɗauke hankalin ƙungiyoyin manoma da na jami'an yaƙi da cin hanci da rashawa. Yayin da wasu ke nuna ɗari-ɗari a kan yiwuwar hukunta waɗannan jami'ai, wasu kuwa sun fara tunatar da shugaba Muhammad Bazoum alwashin da ya sha a ranar da ya rantsuwar kama aiki. Daga Yamai ga wakilin muryar Amurka Sulemomin Barma da cikakken rahoton.
A ƙarshen makon jiya ne hukumar 'yan sandan farin kaya ta tabke jami'an bankin Bagri su kimanin 16 cikin su har da daraktoci domin su yi bayani akan almundahanar da ta shafi kudaden da aka kiyasta cewa sun haura miliyan 5,000 na sefa. Lamarin da a yanzu haka ke ɗaukar hankulan jama'a. Mataimakin shugaban gamayyar kungiyoyin manoma da makiyaya ta Platform Paysan Abdu Nino Gajango ya bayyana gamsuwa da wannan mataki.
Muna gode ma gwamnati da ya sa ido sare a irin wannan abun don ya samu ya daki da irin waɗannan abubuwa da ake yi, amma bai kare ba. Ya kewaye bankin Bagiri wannan akwai inda gwamnati baya sa idanu sare wurin projen da yake nema proje na bankin mundiya. Suma abokan Bagiri din ne.
Rashin Transparency International ta hanyar shugaban kungiyar a Nijar Malam Umman Wada na bin didigin wannan badakala wacce a fili ke tabbatar da cewa cin hanci ya yadu a kowane fanni a wannan kasa, inji shi.
An yi ma kasa banna kwarin irin wanga wanda ya shahi talakawa, ya shahi waɗanda ba su da wato ya shahi hanya ta gona no aiki na karkara, wato a ce an yi irin wannan aiki na asha. Akwai ka da gaba, akwai ban tsoro. Kenan abu ne wanda yake kwatanta mu kamar yadda muke hodi kullum cin hanci da rashawa shina nan, rashin hukunci da shi shina kawo illa, yana tura wasu suna fayi kamar ma abun ya haukace.
Rahotannin baya-bayan nan sun yi nuni da cewa an sallami takwas daga cikin waɗannan jami'ai 16 bayan da aka saurare su a ofishin 'yan sandan Feji, yayin da ake sa ran gurfanar da takwas ɗin da suka yi saura a gaban alkali mai shigar da ƙara, wato procureur, a yau Litinin 2 ga watan Janairun 2023. Sai dai kuma wasu 'yan ƙasa na da damuwa akan abin da ka iya zama matakin ƙarshe a wannan harka da ke fayyace yadda 'yan boko ke ci da gumin mazauna karkara.
Za mu gani abin da gwamnati zai yi, tunda ya riga ya dakile su, to ya ɗauki mataki mai kyau a bisan su, kar daga baya juyojin mu su kawo ɗansu zargiman kuma a ce an saki su sun tafi. Tunda dama in aka ci kuɗin mazanna karkara an ci banza.
Wannan yasa Rashin Transparency ke tunatar da shugaban ƙasa Muhammad Bazoum alƙawalin da ya yi wa al'umma a ranar da yake rantsuwa akan Alƙur'ani.
Zuzu su kama sandan su kamar yadda suka saba yi, mun yarda da su, mun yarda da kotun Niger, wato muna fatan za ta kokowa wadda ya kamata. Bayan wannan sai mu tuno mu mutane da shugaban ƙasa ya ɗauki alƙawali yadda aka aza shi bisa kujerar iko da kwanan da ya yi misali Allah na son ya ce kokowa da cin hanci da rashawa, wato ba sani ba sabo. Kan mutum shi nemi 'yan uwanshi, kan mutum ya nemi 'yan garinsu, kan mutum ya nemi 'yan jihansu ko 'yan jam'iyyarsu ko wata ƙungiyar society civil, kenan waɗanda da suka yi kamar sun rena magana shi ne.
A shekarar 2009 ne tsohon shugaban ƙasa Tanja Muhammadu ya assasa shirin kafa bankin Bagiri da nufin taimakawa manoma da makiyaya. Sai dai tun daga lokacin soma ayyukan wannan banki a 2010 kawo yau, al'amura na tafiyar hawainiya, abinda ya sa a shekarar 2022 ƙungiyoyin manoma da makiyaya suka ƙuduri aniyar sayan babban kaso na hannun jarin bankin don kubutar da shi. Bayan da suka ce sun samu labari gwamnatin ta Niger na ƙoƙarin sakar da shi ga wasu 'yan ƙasar waje. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma da ya haɗa mana wannan rahoton. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10:18, wato karfe 4 kenan da minti 18 a Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe 3:18 kenan a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu kuma sai shirinmu na ilimi garkuwar dan Adam.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayen mushini.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. Shiri na farko a wannan sabon shekara ta 2023 miladiya. A kwanakin baya ne dai aka gudanar da makon dakunan karatu a jihohi daban-daban na Najeriya, kuma kowa ya san muhimmancin dakunan karatu, lamarin da kuma za a iya cewa yanzu shigowar na'urorin zamani musamman waya hannu yana maida hannu agogo baya dangane da yunkurin da ake yi na karfafa karatu a irin waɗannan ɗakuna da ake kira library a makarantu da kuma birane daban-daban na Najeriya kai har ma dai da sauran kasashen duniya. Haka haka ne wakilinmu Mahmud Kwari ya tattauna da Hajiya Maruka Abubakar Abba, shugaban ɗakin karatu a kwalejin Sa'adatu Abubakar Rimi da ke Kano, game da fa'idar wannan mako da kuma makomar irin waɗannan ɗakuna na karatu. To da farko dai wakilin namu ya tambayi Hajiya Maruka Abubakar Abba makasudin wannan taro da suka gudana.
Wannan taron namu da ake ce masa mako na ɗakunan karatu gaba ɗaya ƙasar Najeriya ake yi, daga national daga can sama ake bada wannan satin, wanda kowane gari da yake da ƙungiyoyi na wannan ma'aikata da muke kiran kanmu ma'aikatu masu harkar ɗakunan karatu da koyarwa a ɓangaren ɗakunan karatu ko in ce department na library science da ake yinsa a universities ko kuma a kenan jami'o'i ko makarantu da muke ce da su colleges of education ko polytechnic, muna da wa'annan ɗakunan ɓangaren department da muke kira na library studies. To muna da ƙungiya da muke wakiltar wa'annan ɓangare namu, to a ciki ne ce ma'ajiyar kuɗi watan treasurer. Wannan abu mun yi shi ga baki ɗaya a ƙasa ta Najeriya, to Kano ranar Litinin shi ne 22 ga wata ko rancen satin zuwa ranar Juma'a 27 ga wata. Kuma alhamdulillahi a wannan kwanaki na biyar mun tsatsara abubuwa masu muhimmanci da suka taimaka muka ji daɗin wannan shirye-shirye namu. Kamar a ranar mu ta farko ta ranar Litinin.
Amma menene musam alƙiblar ko kuma taron
yawa makasudin sa ne mai akan yadda zamu farfado da ingancin yanayin karatu na dalibai na gaba da primary school, wato yaran mu da suke secondary school kenan ko tsarin karatu ma in general muke tunani za a muke so a yi. To shine ayi hada dakunan karatu sun shiga jiki da koyarwa da kulawa da yadda za a yi karatu na yaran mu da suke rayuwa a secondary school. Saboda mun lura mu da muke aiki yanzu kamar a gaba da secondary school, kamar wanda muke aiki a makarantu na gaba da secondary din, yaro zai zo maka a matsayin ko yana NCE1 ko yana level 100 bai ma taba sanin me ake kira da ɗakin karatu ba. Saboda an saki harkar a baya ta secondary school, to sai taken ya tafi akan haka. To akan haka mu kuma a Kano muka yi tsare-tsaren da suka dace da wannan take namu. Kamar a cikin shirye-shiryen mu ranar mu ta farko, to an gabatar da kasidu akan wannan yadda za a taimaka wurin juya yanayin karatu ya gyaru. Kuma wanda suka zo wannan shirin namu a shi ranar farko sai muka gayyaci shugabannin makarantu wanda ake cewa principals da discipline masters da malamai da suke ɗaukan ɗalibai a wani lokacin, da kuma mu ma'aikatu daga wurare daban-daban na library da kuma gurabe na ɗakunan karatu da yawa da yawa da suke makarantu da masu zaman kansu duk magayace su sun zo wannan taron namu. Kuma alhamdulillahi taro ya cika, mun ji daɗi sosai, an yi abubuwa a wannan gurin.
Ya makarantun misali gwamnati ne ko sun hada da makarantun masu?
Ya wannan muka gayyata dai gaskiya ba mu gayyato makarantu masu zaman kansu ba, sai muka fara da makarantun mu na gwamnati. Domin yawanci makarantu masu zaman kansu ai suna da yawanci ɗakunan karatu suna da tsari da suke wa yaran su. Amma ƴaƴanmu da suke makarantun gwamnati gaskiya akwai matsala sosai, anan matsala ta faru. Kuma alhamdulillahi akalla mun samu ziyarar shugabanni makarantu sama da guda 50 a wannan gurin. Sun zo mana, mun ji daɗi, mun yi abubuwa, mun yi bayani. To bayan an yi wannan kasidu kuma sai muka dora da abin da ake cewa round table discussion
da su muhawara ne
da tattaunawa muka da wannan principals akan matsaloli, su gaya mana matsaloli, su kuma su gaya mu haɗu mu yi tattaunawa, muka yi tattaunawa akan matsalolin da suke ganin me ya janyo wannan abin, menene kuma ya kamata a ce an taimaka ma yaran nan domin taimako wani makarantu su tashi. A cikin makarantun nan kamar muna da SAS Kano, su Rumfa College, su Dala, su Shekara, duka principal su makarantu taiwa sun zo mana alhamdulillahi. Mun yi wurin awa biyu muna wannan bayani, yanzu haka mun yi report za mu kai.
To dama na san an yi taro irin wannan kamar da kika faɗa yanzu, kin an yi tattaunawa, an yi musariya, an yi musayin ilimi da fahimtar al'amura. Me kuka gano musabbabi babban manyan matsalolin da suke damun sha'anin watakila karatu ko kuma ɗakunan karatu? Misali me taron naku a tattauna taku, me kuka gano?
A tattauna mu gaskiya abin da muka gano number 1 ko in ce na farko da ya fi illata harkar karatu shine kashe dakunan karatu da akai a makarantu na secondary. Yanzu zai wahala ina ga mu a wannan tarihi gaba ɗaya principal da suke gurin nan Bandar Rumfo College da SAS Kano. Ba wani principal da zai ce da mu eh yana da library a makarantarsa.
Gabaki ɗayan su.
Yawancin su sai ga wani dan guri da sai mishi su to haka dan aje littafai in ka je ma ba wani littafan bane a kwali suke a aje ko kuma littafai na da can ma su ne a gurin a aje ba mai kula
kuma kaman sun gama aiki
da su in a turanci muna cewa su outdated amma kuma to su ne dai ake aje da su matsalar rashin dakunan karatu
to mazauraro saboda kuran lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba idan Allah ya kai mu za mu dora a wannan tattaunawa da wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari yayi da Maruka Abubakar Abba shugaban ɗakin karatu a kwalejin ilimi na Sa'adatu Abubakar Rimi dake birnin Kano a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma dai Julie Lane Federation da ta bada umarni da ku baban gidan jifirin ke cewa a huta lafiya sai wani makon
san hakika ba da tangar da ba kan jima
to a gaida baban gidan Jibril yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email
Sakonmu da farko ayo ya fito ne daga Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe tace murya Amurka hakika yunkurin gwamnatin Muhammadu Buhari na kaddamar da ayyukan matatun man fetur a jihohin Bauchi da Gombe wannan ko shakka babu zai taimaka wajen kawo karshen zaman kashe wando da miliyoyin ƴan uwan matasa dan kawar da miyagun ayyuka tsakanin matasan kawai mu dai fatan mu Allah ya kama na wata sabuwar gwamnatin Najeriya mai kishin arewa wanda za su ƙara samun wannan katafaren aiki wanda al'ummar za su huta da gore-gore da al'ummar kudancin kasar suke musu daga ƙarshe muna addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya mai dorewa a Najeriya da ma duniya baki daya sai kuma sakon Hamidu Kalalabuwa jihar Difa ya fara da sallama yace yana fata kowa yana lafiya kiransa shine zuwa ga ministan gine-gine na jamhuriyar Niger domin yankin Kalalabuwa ba su da kwalta ya kamata a kai musu dauki da fatan wannan kira ya kai ga inda ya kai sai kuma sakon Shehu Adamu Rajau dake cewa jinjina ga shugaba Muhammadu Buhari bisa kaddamar da rijiyar haƙan man fetur ta farko a arewa a jihohin Gombe da Bauchi yan saura ya garzo jihar mu ta Niger domin mu muna dimbin arzikin man fetur din saboda haka tunda an gama da can to muna jira
An gaishe ka Sarfil Hashim Gumil yanzu kuma sai labarai a takaice.
To a yau litinin mabiya ɗarikar Katolika sun kafa dogon layi a kofar majami'ar St. Peter's Basilica da ke birnin Vatican don yin bankwana da marigayi Papa Roma Benedict na 16 da ya rasu a makon da ya gabata. Wasu sun kwashe tsawon sa'o'i suna tsaye a layi don jiran a buɗe kofar shiga cocin. Inda gawar Papa Roma Benedict take kwance dan jama'a su yi bankwana da ita. A ranar Asabar din ta gabata Papa Roma Benedict mai shekaru 95 ya rasu. Jami'an Ukraine a yau Litinin sun ce Russia ta kai wasu hare-hare a cikin dare da jirage mara matuka. Har-haren da suka ce sun kaikaici Kiev babban birnin kasar. Hukumomin birnin na Kiev sun ce makaman kariya da suke da su sun daƙile waɗannan hare-hare lamarin da ya bar burbushin su. Magajin garin birnin na Kiev Vitali Klitschko ya ce Russia ta tura jirage mara matuka 40 zuwa birnin amma an yi nasarar kakkaɓe dukkanin su. Kungiyar ISIS a yau Litinin ta ɗauki alhakin wani hari da aka kai kan dakarun Taliban a Kabul babban birnin kasar. A wani sako da ta wallafa a dandalin sada zumunta na Telegram kungiyar ta yi ikrarin kashe dakarun Taliban 20 tare da jikkata wasu 30. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen gida a Afghanistan ya ce wata fashewa da ta auku a wajen filin tashin jirage sama da ke Kabul ya jikata mutane da dama. Sai dai kakakin ya musanta adadin mutanen da kungiyar ta ISIS take ikrarin harin ya ritsa da su.
To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya ci ana gabatar da shirin sai Julie Leather Gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu na yau ne ce taku Inda Suleiman Yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ku huta lafiya ma assalam amma kada ku yi nisa domin shirin mu na yau da gobe na tafi.